Assalamu alaikum mai saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku da hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
APC ta samu baraka inda Buba Galadima ya ayyana kansa a matsayin shugaban bangaren jam'iyyar.
Idan suna da wata magana ta fuko su ma same su a can mu tabbatar musu mu ne ƴaƴan halal.
Tare alƙali na ƙasashen Afirka masu gabar teku ya kammala kan hukunta ƴan fashin teku da dokoki. Hassan Bello ne shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya.
Kuduri a kai ma majalisa. Idan aka yi wannan dokoki to za ka gani abubuwan sun lafa.
Jami'in gwamnatin Zamfara Sani Gwamna ya nuna juyayen rasu tsohon wakilin muryar Amurka Sani Tsafe.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ubangiji shi gafarta mashi zuri'a da ya bari, kuma Allah ya albarkace ta, Allah shi sa aljanna ce muku mashi.
Shi ma shugaban muryar talaka Zaidu Bala ya nuna juyayen.
Ba karamin hasara ta a faɗin Najeriya ba. Gudunmuwar da ya ba su wajen gina demokuraɗiyya a faɗin Najeriya. Allah ya ji ƙansani Abdullahi Tsafe daga Najeriya.
Haka na an yi jana'izar tsohon minista Malam Adamu Ciro ma wanda ya rasu a Abuja yana mai shekaru 84. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin Tangale, wato mai Tangale, Adamu Buba da Sheikh Sani Isa na masallacin Waf Road Kaduna. Ga mai martaba mai Tangale.
Dangane da batun makiyaya da manoma, dole ne a zauna tare. Yanzu ma manoma sun dawo suna kiwo, makiyayan ma suna noma. Saboda haka dole ne wajibi mu zauna tare. A idan wani ya ɓata ma wani abu, to a zauna akwai daga mai anguwa, akwai dakaci, akwai hakimi, har ga sarki yanka. A daidaita al'amuransu. Dole ne a samu a gera a zauna tare. Idan mun gane yawancin makiyayan da sun dawo sun zo sun haɗa fitina, bayan kasa ba ne, yan kasa ba za su yarda a yi ta wannan abu ba. Saboda haka ina kira a bambance tsakanin wayannan, kuma gwamnati ta shigo ta magance wayannan da ba yan kasan ba. Idan ba ta yi haka ba, to za a yi ta yin rikici, dole ne a bambance. Kuma gwamnati ta yi aiki, bai kamata ana ta kisa ana gani ba. Aikin gwamnati ne, a gaskiya abin da muke faɗi, muna so ne a zauna lafiya. Ko da wayan da za su zo su zauna din ko ba 'yan kasan ba, in za su zauna lafiya, alhamdulillah shi kenan. Game da matasa, a kula da batun makaranta, a tabbata matasa sun yi makaranta. In su ko sun yi makarantar nan, a tabbata sun sami abin yi, ba zubar da su haka ba. A sa su yi makaranta ta sana'a, domin idan an bar su haka, kaga za su yi su shiga suna shaye-shaye, waya ne, igiya ne, wiwi ne, da sauransu. Amma in an sa musu wani abin yi, bude su makarantu na sana'a na hannu, wanda sun gama sun sami abin yi, to zai rage wayannan abubuwa sosai. Kuma gwamnati ta tabbata ta bude wayannan abubuwan da gaggawa, ba za a bar su haka ba. Sam ba za a bar yaran nan haka ba. Idan an ce za a bar su haka, shi yasa ake samun cewa matasa sun kama wasu mutane su ce sai an ba su kuɗi, sai an yi menene. Abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar nan, musamman ba za ta yiwu ba idan mutane suna taɓa abin da ya zama na gwamnati. Dole ne ka tsare abubuwan da ya shafi haƙƙin gwamnati na kudadenta, shigan kudinta, fitan kudinta, wannan haƙƙin gwamnati ne ta tsaya. Kuma mutane dole ne su tsaya su ga cewa sun taimaka ma gwamnati, don isan gwamnati ta kaɗai ba yadda za ta iya ta yi. Jama'a sai sun taimaka mata ta wajen haddana abubuwan gwamnati. Kasanmun nan tana buƙatar cin gaba, amma ba za ta sami cin gaba ba idan wasu suna duba cewa su za su iya su ita ɗaukar kudin gwamnati su yi amfanin kansu da shi ba na gwamnatin ba. A taimaka ma gwamnati, gwamnatin ya gama abin da yake yi, in ya gama a ga menene ya kamata gwamnati ta samu kowane shekara don ta san irin yadda za ta sarrafa abin da zai zama da amfani ga jama'ar ƙasa. Idan ba mu yi haka ba, mun ba mu taimaki gwamnati ba, to ba zai yi ba mu zauna muna zargin gwamnati kuma kai yadda zai yi
shi ma Sheikh Sani Isa yace yafiya da hakuri da juna ne mafita
to madalla to madalla assalamu alaikum jama'ar Najeriya ta arewa na ce jama'a domin in hada musulmi da kirista jama'a wanda ba musulmi ba ba kirista ba amma kuma gashi dan kasa ne yana da haƙƙi yana da yanci na yi abin da ya dace don tafiyar kasa da kyawu kamar yanda kuma yana da haƙƙin bada gudunmawa shi a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki dama na kira can ban to kiran dai har yanzu shine cewa jama'a mu zauna lafiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lafiya amma mu ma ƴan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke wuyan mu koko nauyi da ke wuyan mu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan malamai da nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa akan zaben janar Buhari wannan ya nuna kenan sun zabi janar Buhari ba dan yana musulmi ba sun zabi janar Buhari ba dan yana Bahaushe ba sun zabe shi saboda wasu halaye da dabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba to kaga irin wannan muke so ƴan Najeriya su farka su waye to kai ga suna gane cewa za su zabi mutum ne saboda cancantar sa zai iya yin abin da ya dace ba ruwan su ma da addinin shi balle kabila sa balle kuma wani sashi yake dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shi ne matsala ba to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna wanda zai yi ministocin su san da awo ne kirinta da rarrabe yi ministocin su su da sunan wanda ba zan tuno sunan su ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi kin ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba ba akan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amso su malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayin su da fahimtar su suna cewa a'a akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim ne raddul mazalim amma da jinkiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an anso wannan kuɗi ai ko daidai ne iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin duka a bi a hankali da EFCC ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata babu victimization babu tsangwamawa don wani ba dan jam'iyya bane ko dan jam'iyya a'a ai abun kawai tsakani da Allah to in an yi haka to zai tsara ka'idar albarka addu'a da mutane suka kai baya wannan shine magana Allah sauke
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana